This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 25 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumomin tsaro a kasar Ghana sun ce sun shirya tsabdan ganin an gudanar da babban zaben kasar cikin kwanciyar hankali da lumana. Bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan kasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwari zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya mai da hankali ne a kan korafin 'yan arewacin Najeriya da ke ayyukan noma a yankin kudu maso yammacin kasar, waɗanda ke kokawa cewa gwamnatocin yankin na mayar da su saniyar ware wajen sha'anin bayar da tallafin kayan noma. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, majalisar zartarwar Isra'ila ta kada kuri'ar kaucewa jaridar Haaretz da ta fi dadewa a kasar sakamakon yadda take yin suka akan rikicin Isra'ila da Hamas, da kuma kalaman da mawallafinta yayi na neman a kakabawa manyan jami'an gwamnati takunkumi. A cikin wata sanarwa a ranar Lahadi, ofishin Shlomo Karhi, ministan sadarwa, ya ce sauran ministoci sun amince da shawarar da ya dauka akan jaridar ta Haaretz. Ba za mu yarda da mawallafin jaridar da kasa a Isra'ila ya yi kira da kakaba mata takunkumi ba, kuma ta taimakawa abokan gaba a cikin yaƙi, kana kasa ta taimaka mata da kudadinta, in ji sanarwar. Wannan matakin zai kawo ƙarshen tallace-tallace da gwamnati ke yi a cikin jaridar ta 'yan sassaucin ra'ayi mallakar dangin Shkokin, tare da soke biyan kuɗi na ma'aikatan ƙasa da ma'aikatan kamfanonin gwamnati. A hali da ake ce kuma, ministocin harkokin waje da ƙasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau Litinin, inda yaƙe-yaƙen Ukraine da Gabas ta Tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin Amurka. Fatan samar da shirin tsagaita wuta a Gaza da Lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe bakwai da ke ganawa a wajen birnin Rome, da ke samun halartar ministocin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka. A ranar farko ta taron na kwanaki biyu a yau Litinin, kungiyar ta G7 za ta samu halartar ministocin kasashen wajen Saudiya, Masar, Jordan, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Qatar, da kuma babban sakataren kungiyar ƙasashen Larabawa. Ma'aikatar harkokin wajen Italiya ta ce, tare da abokan haɗin gwiwa za a tattauna hanyoyin da za a tallafa wa ƙoƙarin da ake yi na cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza da Lebanon, da shirye-shiryen tallafa wa jama'a da kuma inganta yanayin siyasa don kwanciyar hankali a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashe a faɗin duniya sun samu ƙwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki, yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke barazanar sanya haraji mai yawa musamman a kan China. Wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin. Yayin wa'adin mulkinsa na farko, Donald Trump ya ɗora haraji mai yawa a kan China, lamarin da ya girgiza tattalin arzikin duniya. Kafin dawowarsa, Trump ya sha alwashin ɗaukar ƙwararren matakai na ɗora harajin kashi 10% a kan dukkan kayayyaki da za a shigo da su Amurka, da kuma ɗora kashi 60% na kayayyaki daga China. Yayin da China ta ƙi mai da martani kai tsaye ga barazanar Trump, ta yi kashedi kan ƙaruwar rikicin tattalin arziki. Mao Ning, ita ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen China, ta faɗa a cikin harshen China tana cewa, ba mu amsa tambayoyi da aka yi su kan tsammani, amma bari na sake nanata cewa babu wanda ya yi nasara a yakin kasuwanci, kuma duniya ba za ta ci moriyarsa ba. A ƙarshe, akalla 'yan kasar Somalia 22 ne suka mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure ya kife a gabar tekun kasar Madagascar a ƙarshen mako, a cewar ministan yada labarun Somalia Dawood Awais. Hukumar kula da kogi ta shoshin ruwa da kuma harkokin teku a kasar Madagascar ta ce wasu jiragen ruwa biyu sun taso daga Somalia zuwa wani yankin teku na French India da ke Mayotte a ranar 2 ga watan Nuwamba, tafiya ta ɗaruruwan kilomita. A ranar Asabar, hukumar tashar jirgin ruwan ta ce masunta da ke yankin sun tsamo jirgin ruwan farko da ya kauce wa hanyarsa a ranar Juma'a a kusa da Nosy Iranja. Sun ceto mutane 25 da suka hada da maza 10 da mata 15, amma wasu mutum 7 a cikin jirgin sun mutu, inji hukumar. Ministan yada labarai na Somalia Awais ya ambato kalaman takwarorinsa na Madagascar, inda suka tabbatar da mutuwar mutane 22.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da ya rage kasa da makonni 2 gudanar da babban zabe a Ghana, hukumomin tsaron kasar sun tabbatar wa 'yan kasar cewa sun shirya tsabdan gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Hukumomin dai sun ce ana daukar dukkan matakan da suka dace don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Daga Akara, ga rahoton da wakilinmu Hauwa Abdulkarim ta aiko mana.
A sansanin sojan sama na Ghana, jami'an tsaro sun kare kai ne wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri ko ta kwana. Hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin Samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe. Flight Lieutenant Musharuddin Sadiq Maiga, ɗaya daga cikin limaman sojan sama, ya ce:
"So dai kamar yadda kuka san, kowane lokaci a shirye muke, a masoliyanmu ne mu ganin cewa garin namu kasan zama zaman lafiya. Kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda za a yi a yi zaman lafiya a Ghana. To wuri kamar lokaci kamar haka, to dama ba wai kwana muke yi ba, amma to shi mu kara falkar da junanmu, kuma muna kara duban cewa ne zaman lafiya. Sa wannan tabbas ne muna ciki, kuma labari na tafiya inda ya kamata insha Allah."
Daga headquarter 'yan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kara kai mai wajen shirye-shirye na tsaro. Rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin kunan kasa domin kula da doka da oda. Daya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban spata na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar Ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali.
As part of the briefing, we touch on our deployment plans.
Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wurare zaɓe daban-daban. Abu mafi muhimmanci da spata general na 'yan sanda ya jaddada shine, wanda ni kuma nake so in maimaita, shine tabbatarwa ga al'ummar wannan kasancewa kwamitin tsaro na zaben kasa sun shirya don tabbatar da doka da oda. Duk wani dan kasar Ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali don yin amfani da haƙƙinsa na zaɓe. Spokesman General ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya don fuskantar duk wata matsalar da za ta taso.
Thank you.
Duk da waɗannan tabbacin, jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya.
Alhaji Faisal Mustafa Dodo, gaskiya an shirya, in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina, kowa dai na buzuncin siyasa. Inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali, saboda me? In ka duba shugaban jam'iyyar NDC shine shugaban former shugaban kasan John Dramani Mahama ya nuna cewa shekaran gaba da je court ba.
Sunana Abbas Ayub Babaguni, tani da dama na fargaba, duba da yanda ita jam'iyyar MPP take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ta ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zabin da an kare.
Anas nasa bangaren kuwa shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya jaddada cewa za a gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Yayin da yake jawabi ga ƴan kasa, ya ce gwamnati tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da tsaro ga al'umma da kuma tabbatar da cewa zaben ya zama abin alfahari ga Ghana.
Ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair elections.
Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokradiyyarta ta hanyar gudanar da zabe ta ƴanci da gaskiya. Ina so in tabbatar wa dukkanin ƴan Ghana cewa demokradiyyarmu za ta ci gaba da kasancewa mafi ƙarfi kuma ba za a taɓa samun tangarɗa ba. Yayin da nake shirin sauka daga office, zan iya kokari na girmama wannan demokradiyyar don ceto Ghana da makomar Ghana ga al'ummar da za ta zo nan gaba. Daga sojin sama, ƴan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa, hukumomin Ghana suna nuna jajircewarsu wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawwa Abdulkarim, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu dan shakata da wannan faifai.
Sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado masu kokun baza na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya so in dan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shabuwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na galibabatu ƴar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki da dandana sai naji akwai wani sarki da dandano nai ma ban tantance ba dogoke dai aljana ce ganki hade da ke labari ki bani umbaki tiran da na ganki nake san in sake kallanki sai naji tashin muryan nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar bani ba
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan kasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne.
Masu rarrai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen kasan suna samun tallafi, amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba ruwan su da
mu. Sana'an mu kiwon shanu, awakai da kaji, ko mita neman tallafi wurin gwamnati, karamar hukuma, wannan state, duk mita nema mita har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan, kuma Allah bai sa har yanzu ya kai gare mu.
Mu ta ni local government dan kamar office na manoma, amma dai gaban za da yi ba mu samu komai ba. Kullum muka zo cewa muka ce muna suka yi saura kadan za a baku, an muka gaje muka bazuwa.
Manoma ƴan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya kenan suke kokawa kan rashin cin gajiyar tsare-tsare da shirye-shiryen tallafawa manoma da gwamnatocin yankin a matakan ƙananan hukumomi da jihohi kan bayar a duk shekara. A daga cewa
kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura.
Madalla masore masana sun dade suna fashin baki dangane da gagarumin rawa da manoma da makiyaya ke bayarwa ga ci gaban al'umma, musamman ta bazkar samar da abinci da kuma bunƙasar tattalin arziki. Najeriya na cikin kasashen da suka dogara da wannan fanni na noma da kiwo ɗaruruwan shekaru da suka gabata, tun ma gabanin kasar da samu albarkatun mai. Al'ummar yankin arewacin Najeriya su ne kan gaba a wannan ɓangare, wanda shi ne ginshikin arzikin da ƙasar ta ginu a kansa. Ko da yake gwamnatin ƙasar ta Najeriya a lokuta daban-daban kuma a matakai daban-daban ta sha bullo da tsare-tsaren bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar tallafawa manoma da makiyaya da kayayyakin aiki, a wasu lokutan ma har ma da kuɗaɗen sarrafa ayyukan nasu. Amma manoma 'yan arewa da ke gudanar da ayyukansu na noma a yankin kudu maso yammacin ƙasar, wato yankin jihohin nan na Yarabawa, na ƙorafin cewa hukumomi a can na mayar da su saniyar ware, duk da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci ga mutane da kuma kuɗaɗen shiga ga gwamnatocin yankin. Abokin aiki Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da waɗannan manoma, kuma ga rahoton da ya haɗa mana.
Muhammadu Dantani, sarkin Hausawa Uni Dundu. Manoma ne jama'ata, suna noman masara, rogo, shinkafa da gyaɗa, doya, duk suna nomawa. Sun yi ƙoƙari mu samu tallafi ga gwamnati. Gwamnatin nan tamu ta ƙaramin hukuma, local government ɗin nan Maliya, nan ne muke ƙoƙari mu samu. Mu yi ƙoƙari amma ba mu samu ba.
Kamar da me kuke nema ga wannan gwamnati?
Kamar su taimaka mana da kuɗi, taki shi ne muke neman su tallafa muna da shi, da motocin noma ta rafto.
Kun taɓa rubuta musu?
Eh, mun taɓa rubuta, har mun je can local government ɗin sun ka kaya muna gobe-gobe, jibi-gobe-jibi, ba mu samu ba. Mun zuwa babu iyaka, da mun ka gaji ne mun ka daina
zuwa. Kun taɓa zaunawa da shi shugaban ƙaramar hukumar, ko ka yi magana a game da buƙatunku?
Eh, mun taɓa zaunawa da su, mun ka tattauna, sun ka ce za su kawo muna tallafi, amma kuma shiru ba mu samu komi ba, mun hakura mun ka daina zuwa. Don kaga mu an san mai da Musa ne wari, dan su ainihin mutanen ƙasan suna samun tallafi, amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba. Ba ruwan su da mu.
Kana nufin Yarbawa manoma?
Yarbawa manoma suna taimaka musu don muna ganin abubuwan da suke ba su, amma mu sun mai da mu gefe.
Sunana Muhammad Suleiman, wazirin garin Oni Dundu, ƙaramar hukuma a Kenya. Mu sana'an mu kiwon shanu, awakai da kaji, ko mita neman tallafi wurin gwamnati, ƙaramar hukuma, wannan state, duk mita nema mita har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan, kuma Allah bai sa har yanzu ya kai gare mu. Abokan zaman mu Yarbawa aka ba su, sai su zo su ce mana gashi an ba su, mu fa sai mu ce mu yi ta zuwa an hana mana, ba ba mu ba. Taimakon da gwamnati ya kamata ce ta taimaka mana, mu ma mu yi kiwo, mu yi noma, tunda dai da noman da kiwon shine ake dan samu ana ta abinda dan harkokin rayuwa.
Ka dade kana kiwo a nan jihar Oyo?
Gaskiya na dade ina kiwo, dan na kai shekara 19 ko 20 ina kiwon shanu, ina kiwon awakai, ina da tumakai da kaji, duka ina kiwo.
Takamman mai me kuka nema ga gwamnatin jihar Oyo ko kuma ƙaramar hukuma?
Eh, gwamnatin jihar Oyo da ƙaramar hukuma don mun nemi tallafi na kuɗi da ake bayarwa, an tababba wasu Jarabawa, amma mu Hausawa ba wanda ya taba ba mu, kuma mun ta kai korafin mu ga karamar hukuma da har gwamna mun dan rubuta takadduma an abin nan. To amma ina ganin abin kila bai isa wajen shi ba, ko kwana-kwanan nan ma mun cika wasu fom-fom amma har yanzu dai shiru.
Sunana Muhammadu Mai Akoko, nan wani Dundu a Kenan local government. Ina noma shinkafa, ina noma masara, ina noma haddawa ma na taba noma kasa ga kuma tayi, gyada ma na taba sa kuma tayi, ina noma rogo. Da wahala muke aikin, ba muna yin shi ba yadda sauki gare mu aikin, amma muna yi saboda ya zama dole mu. Ba mu da kuɗin sayan takin zamani, ba mu da motocin noma, duka wa'annan ba mu da su.
To kun taba nema?
Mun taba nema.
Gabahunka nema?
To mun taba nema ga gwamnatin tare, ga gwamnatin jaha ba mu samu ba. Mun taba, an taba kawo mana ainihin wani daga arewa musamman, aka turo mana wani yan power. Yanzu ya dauki statement din mu, ya muka tahi muka gwada mishi gonakin mu, ya auna har kasar gonakin mu ma musamman an diba. An tahi da ita mun zo mun yi tauni local government, mun yi tauni local government abin da kamar office na manoma, amma dai gaban za da wahi ba mu samu komai ba. Kullum muka zo cewa muka ce mana su kai saura kadan za a baku, za a baku, an muka gaji muka bar zuwa.
A can baya ka taba noma kamar buhun masara guda nawa?
Buhun masara na taba noma, buhun masara 100, na taba noma buhun shinkafa 100, kuma shi kuma rogo na taba noma ainihin kwariya 10 tun na taba noma.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansunta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da kafar su su zo su yi kallanta.
Sunana Abubakar Sarki.
Ya maganar noma?
A gaskiya maganar noma muna nan muna yin noma, amma a cikin wani hali wanda yake babu taimako sai dai taimakon Allah, saboda da daman lokaci mun kai kukan mu ga local government, mun je nan secretary ta Akele local government don a taimaka mana, mu Hausawa mazauna nan kudu, akan maganar aikin noma ba a taimakawa ba, sai dai su taimakawa Yarbawa ƴan uwansu, suna ware mu Yarbawa su nuna mana cewa gashi sun taimaka musu har mu gani mai sha'awa. To amma abinda baka samu ba, dole sai dai mu sa ido. Amma muna roƙon gwamnati yanzu ta samu yanda za a yi mu ma a shigar da mu, saboda muna noman masara, muna noman shinkafa, muna noman dawa, duk suna yi anan har da gyada ma.
Haka ma wasu ƴan arewa da ni tattauna da su a jahohin Ogun, Ondo, Osun, Ekiti, har da manoman kayayyakin lambu a jihar Lagos, dukkansu sun ce kanwar duk jaci, domin suna fama da rashin tallafi ko taimako daga gwamnatocin yankin. Na tuntubi sakataren watsa labarai na gwamnan jihar Oyo, Suleiman Olariwaju, yace gwamnatin jihar Oyo tana tallafawa mazauna jihar Oyo ba tare da nuna wani bambanci ba.
To Allah ya kyauta, masore ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu
alaikum. Ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato +1, sai ku saka 202 445 6389. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 202 445 6389. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa
Radio. Madalla, yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyinna dauke da labaran wasanni a takeice.
Yayin da hankula suka soma tashi a kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila, da horar da ƴan wasan kungiyar Pep Guardiola ya sha alwashin daidaita al'amura a daidai lokacin da shi da ƴan wasan kungiyar suka soma fuskantar matsin lamba sakamakon koma baya da rashin nasara a wasanni. kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta a hannun Tottenham da ci 4 da nema a ƙarshen mako. Shi ya bada jumlar wasanni 5 kenan a jere da kungiyar ta sha kashi ɗan kwanaki bayan da kocin ya rattaba hannu a sabon kwantaragin shekaru 2 da zai tsawaita zaman sa a kungiyar har zuwa shekara ta 2027. Wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a cikin gidanta daga shekara ta 2003. Kuma wannan ne karo na farko da ta sha kashi a wasanni 5 a jere tun daga shekara ta 2006 bayan da ta koma mallakar Sheikh Mansour. Haka shi ma kocin wannan ne karon farko da ya taba shan kashi a wasanni 5 a duk tsawon rayuwarsa ta horarwa, inda lamarin yanzu haka ya haifar da tazarar maki 8 tsakanin City din da Liverpool da ke saman teburin gasar Premier. A wasan gasar ta Premier ta gaba, City din za ta kara ne da Liverpool, inda manajan Salamurin wasanni ke ganin cewa shi zai bayyana ko City din na takarar kare kambin gasar ko kuma za ta sake kare. A dai bangaren kuma, shahararren dan wasan kungiyar ta Manchester City Kevin De Bruyne ya ce babu tabbas kan ko zai ci gaba da zama kungiyar a ƙarshen wannan kakar wasanni ko zai matsa gaba. De Bruyne dan kasar Belgium mai shekaru 33 zai kai ƙarshen kwantaragin sa da kungiyar ne a ƙarshen wannan kakar wasanni. Amma kuma rahotanni sun bayyana cewa ya dakatar da duk wata tattaunawa ta sabunta wani kwantaragin. A wata makamanciyar wannan kuma, shahararren dan wasan Liverpool Mohamed Salah ya ce yiwuwar barin sa kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ya fi yawa kan yiwuwar ci gaba da zaman sa, yayin da yake bayyana damuwa kan yadda kungiyar ta ki sabunta masa kwantaragin sa. Kwantaragin dan wasan mai shekaru 32 zai karkare ne a ƙarshen wannan kakar wasanni, to amma ya ce har kawo yanzu kungiyar ba ta tuntube shi ba balle ta bashi wani sabon kwantaragi. Salah dan kasar Masar ya koma Liverpool ne daga Roma a shekara ta 2017, kuma yanzu haka shine ya fi kowanne dan wasa na kungiyar zura masa yawan kwallaye a wannan kakar wasannin. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain ta tabbatar da cewa shahararren dan wasanta Vinicius Junior ba zai sami taka leda ba a wasan gasar zakarun Turai da kungiyar za ta kara da Liverpool a wannan makon sakamakon rauni da ya ji. Dan wasan dan kasar Brazil ya sami raunin ne a wasan gasar La Liga da Madrid din ta doke Leganes da ci 3 da nema a jiya Lahadi, yadda yake da yadda shi aka kammala wasan baki daya. Rahotanni sun bayyana cewa ana sa ran dan wasan zai tafi hutun jinyar rauni har na tsawon kusan makonni 3 ba tare da taka leda ba, yadda yake kungiyar ba ta fito fili ta bayyana ainihin matakin raunin ba. Ƙarshen labarin wasannin kenan.
A gaida Murtala, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A jiya Lahadi, Majalisar Zartarwar Isra'ila ta kada ƙuri'ar kaucewa jaridar Haaretz da ta fi daɗewa a ƙasar sakamakon yadda take yin suka a kan rikicin Isra'ila da Hamas da kuma kalaman da mawallafinta ya yi na neman a kakaba wa manyan jami'an gwamnati takunkumi. A cikin wata sanarwa a ranar Lahadi, ofishin Shlomo Karhi, ministan sadarwa, ya ce sauran ministoci sun amince da shawarar da ya ɗauka a kan jaridar ta Haaretz. Ministocin harkokin waje da kasashe masu arzikin masana'antu na duniya suna ganawa a yau Litinin, inda yaƙe-yaƙen Ukraine da Gabas ta Tsakiya suka shiga matakai masu muhimmanci da kuma wani matsin lamba na ci gaba da ƙoƙarin diflomasiyya gabanin kama aikin sabuwar gwamnatin Amurka. Fatan samar da shirin tsagaita wuta a Gaza da Lebanon na kan gaba a ajandar taron kungiyar kasashe 7 da ke ganawa a wajen birnin Rome da ke samun halartar ministocin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Birtaniya da kuma Amurka. Kasashe a faɗin duniya sun samu ƙwarin gwiwa a kan batun rikicin tattalin arziki, yayin da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke barazanan sanya haraji mai yawa musamman a kan China. Wannan rashin tabbas ya sa gwamnatoci da 'yan kasuwa cikin zallumi kan yadda za su mayar da martani ga lamarin. Yayin wa'adin mulkinsa na farko, Donald Trump ya dora haraji mai yawa a kan China da barin da ya girgiza tattalin arzikin duniya.
Masu sauraro a nan kusa da shi na mu yau, Najeriya ne ya samari da cadi, wato ƙarfe 5 na abubuwan GMT da Ghana. zuwa madadin da sun wadanda ko studiyoyin su musamman babu ya kuma kiri ke karanto labarai yana da kuma mai da ke ta mana sun ta fada kuma mai kuma yin mai kuma kai babali ne to ku fara lafiya.